الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمين، من أقارب وجاء الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي إيكون سادقدرا وسا يابام إيكون سبكي ونفر لنا أسباء أتكين جمعي. Da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan da ke ciki, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe mu akai, kuma ya shirya mana ƴaƴanmu shirya ta addinin musulunci. A yau muna safiyar Asabar 26 ga watan Sha'ban. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana 1447, wanda ya daidai da 14 ga watan 2 na shekara 2026 miladiya. Ɗanwa, ganin cewa insha Allah cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, in ma kwana 4 ko kwana 5, za mu shiga cikin wani wata mai falala, wata mai albarka. Mana wani babban bako zai zo mana, shine watan Ramadan, wata na kasuwanci, amma kasuwancin da Allah subhanahu wa ta'ala, wata na baje koli, kolin rahama da gafara da alkhairai. Shi sanya ya kamata mu ma kan nasiha domin shiryawa da tanadin taryar wannan babban bako, domin ba ƙaramin bako bane ba, bako ne na albarka, bako ne na alkhairai. Da farko dai, ina yi mana wasiya da ni da ku gabaki ɗaya da mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, ma'ana mu bi Allah da taqwa, wanda shi kanshi ma dalilin farlanta mana azumin shine Allah ce la'allakum tattaqun, dan mu samu wannan takawa. Mu sani babbar ni'ima ce zuwan wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Babbar ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya yi mana mu da muke rayu, ni'ima ce muke fuskanta, lokaci ne na alkhairai da albarkoci, lokaci ne da rahama, rahamomin Allah subhanahu wa ta'ala suke sabka daga sama zuwa ƙasa. Domin wannan wata shine watan Ramadan, wanda Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani, kace sha'arur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Watan Ramadan wanda aka sabkar da Al-Qur'ani a cikin sa, kuma wannan wata shiriya ne da mutane, bayani ne dalla-dalla, raga-raga da bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya, tsakanin aya da tsakuwa ga mutane. Allah subhanahu wataala ya saukar da Al-Qur'ani a cikin wannan wata mai albarka, ma'ana kuma a cikin dare wanda yake mai albarka. Lailatul Qadri khairun min alf shahr, dare guda ne da Allah subhanahu wataala ke cewa yafi darare, ma'ana yafi wata dubu, ma'ana kai da can wannan ragini ɗalak, Allah ya karba maka ibadar wannan dare kadai kafin ka samu ana karba maka sai daidai sai ka shekara 80 da wasu danga biyu ko da uku, to ibadar da aka karba ta yi daidai da na wannan dare. Ashe kun ga ko dan wannan kadi ya kamata ɗan uwa ashe mu shirya ma mu dantse mu zage dantse domin mu samu wannan falala wannan samu wannan rahama. Wata ne malamai suke cewa wata ne da aka saukar da Al-Qur'ani, ma'ana farkon wahayi a cikinsa shine a cikin daren Lailatul Qadr. Shi ya sanya azumi ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, shine ajeri na uku, saboda haka kuma shine babban, yana daga cikin manya-manyan gimshikai. Wata ne da ake bude kofofin aljanna, duk watan duna ba watan da ake bude kofar aljanna daga farkonsa har ƙarshen sai watan Ramadan. Bayan haka kuma a rufe kofofin wuta daga farkonsa har ƙarshensa sai a cikin watan Ramadan. Wata ne da ake daure shedanu da kuma masu tsaurin kai, ƴan tawaye, fitinannu, ƴan tsaurin kai daga cikin aljanu, suna cewa maradatul jin, duk a cikin watan Ramadan ne ake wannan abu. In ban da Ramadan babu wannan zuta da ake. Saboda haka ƴan uwa, ashe bai kamata ba wannan bako mu yi sakaki da shi ba. Tambaya ta farko, yaya ya kamata mu fuskanci wannan bako, yaya ya kamata mu tarbi wannan bako? Tambaya ta biyu, yaya ya kamata mu samu kaso mai gwaɗi, kaso mai yawa na wannan falala da wannan albarka da ke cikin wannan wata mai alhurma? Musali, taryan Ramadan ko shirye-shiryen Ramadan ba wai shirye-shirye ne na siyayya da sayarwa ba, sayan kayan shaye-shaye, ma'ana kayan lemu, kayan zaki, kayan kaza, ko nau'uka na abinci mai ta tarawa, ko gyaran ma'ana gurin abinci da waye da sauransu, ko koyan dabaru na abinci kala-kala da sauransu. A'a, ko kuma mu je mu ɗauki hutu don mu zo mu zauna mu samu damar yin barci. Ba haka ake tarayyar baƙo ba, ba haka ake tarayyar Ramadan ba. Ramadan ba irin wannan baƙon ba ne ba. A'a, tarayyan da ake ma Ramadan shi ne mu tarye shi da niyya kyakkyawa, ƙwaƙwara a kan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a ta kowane ɓangare, da gaugawar aikata alkhairai domin mu samu wannan garabasa da ta goma shi da yake cikin wannan wata. Anas bin Malik, Allah ƙara masa yarda, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa a wani hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, if'alul khaira dahrakum wa ta'arradu li nafakhati rahmatillah fa inna lillahi nafahat min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa sallallahu an yastura awratukum wa an yu'ammana rawatukum. Anas bin Malik, Allah kara masa yarda, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku aikata alheri ya ku bayin Allah tsawon rayuwarku, ma'ana ya kasance kana cikin aikata aikin alheri. Saboda haka Allah subhanahu wataala yana da wani lokaci da yake bishirowa ga bayinsa domin su samu rahamarsa. Wannan rahama kuma tana samu duk wanda Allah subhanahu wataala yake so. Saboda haka ku roƙi Allah subhanahu wataala ya suturce ku, ya suturce al'auranku, ma'ana Allah ya rufa muku asiri. Sa'annan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da ku daga duk wani firgici da wani tsoro. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muku kwanciyar hankali.
kenan saboda haka ɗan uwa yana daga cikin neman alkhairai da albarkoki a cikin wannan wata mai albarka he mun mata tanadi da shirye-shirye shi yasa ya ganin haka daga ya kamata ɗan uwa mu yi bayanin wasu abubuwa guda tara al'amura guda tara waɗanda da su ake taryan Ramadan da su ake shirye-shiryen watan Ramadan wannan abu idan matukar mutum ya gaskata su ya ƙarfafa yayi da gaske insha Allah kuma zai samu wannan babban rabo babban tagomashi da yake cikin wannan wata mai albarka na farko daga wannan abu shine addu'a yin addu'a bi an yuballighuka Allah shahr Ramadan ma'ana mu yi ta'addu'a cewa Allah subhanahu wata'ala ya isar da mu Allah ya nuna mana wannan wata na Ramadan cikin koshin lafiya da alkhairi da albarka domin Nu'man ibn Bashir ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara musu yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna du'a huwa al-ibada yace kun ga addu'a wallahi ita ce ibada addu'a ibada ce a wata ruwaya mace mukhul ibada ma'ana addu'a bargon ibada ce magabata na kwarai salafus salihin sun kasance suna daga cikin addu'o'in da suke yi Allah subhanahu wataala ya isar da su Ramadan suna cewa Allahumma ballighna Ramadan Allah ka kai mu Ramadan Allah ka isar da mu ga watan Ramadan sa'annan kuma suna roƙon Allah subhanahu wataala ya Allah idan ka kai mu Ramadan din kuma Allah ka karba mana ayyukan mu ma'ana idan ta farko addu'a farko Allah ka nuna mana Ramadan ka isar da mu da Ramadan cikin lafiya da koshin lafiya da alheri kuma ya Allah ka karba mana ka ba mu ikon aiki na kwarai na alheri da da'a gare ka kuma Allah ka karba mana wannan da'a kada mu yi asarar ta mana kada mu yi asarar wannan al'amari haka kuma yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya tashi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jinjirin wata ko aka fada masa an ga jinjirin wata abinda yake addu'ar da yake yi yana Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah ma'ana kuma bai wannan ita ce addu'ar ganin jinjirin wata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan an ga jinjirin wata saboda haka sunna ce maza da mata duk wanda ya ga jinjirin wata to saboda haka ga addu'ar da manzon Allah yake yi Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah saboda haka ɗan uwa na farko addu'a Allah subhanahu wataala ya isar da mu Ramadan kuma ya ba mu ikon aiki a cikin wannan wata da jajircewa da da'a ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ya karba mana domin duk wanda Allah ya karba masa ibadarsa yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala zai yanta a ƙarshen Ramadan a ce Allah subhanahu wataala ya yanta muku qumu maghfurun tashi Allah gafarta mana Allah sa muna cikin sa gafarta ma dukkan laifi kuma da kurakuran mu gabaki daya na biyu ashkuru lillah yin godiya ga Allah subhanahu wataala bayan Allah ya isar da mu Ramadan din to mu gode wa Allah subhanahu wataala da ya isar da mu wannan wata na Ramadan domin ba karaman ni'ima bace ba da yawa daga cikin mutane wanda bara kai sallah da su ta tarawih kai sallar qiyamul layli da su kai bude baki da su ka zamana da su wajen tafsiri ka zamana da su wajen ayyuka na alheri da yawa daga ciki wata kin yi sahu da ita a wajen tarawih wata kin yi sahu da ita a wajen qiyamul layli haka a wajen karatu tafsiri a wajen aikin alheri gabaki da a bara ba wai almara bace ba tun da tun amma yau kai kira dubu babu zaskar baba babu su a bayan kasar nan suna ina suna kwanci a cikin ƙasa suna kwanci a cikin ƙasa ko ba su suka kai kansu ba ba su suka nema ba kiran su aka yi lokaci ne yayi da za a kira ta da ɗaya daga cikin su ko a tada su a ce ni kuke guri ku yi gurin abu guda da sun yi fatan su ma su ce ya Allah a ce muwa da wannan Ramadan ne muna tare muwa muna wannan azumi muna wannan kiyamul layl muna komi tare da ku to amma ina babu wannan dama amma kai ni ke dukkan mu gabaki da mu kuma yau gashi Allah ya bamu wannan dama muna cikin halin rayuwa su da za a tambaye su da ga babban gurin su to ba su da wannan dama to mu da Allah ya ba wannan dama dan uwana ir uwata me yasa ya zame wasa da wannan dama me kamata mu wannan ba karamin darasi bane ba ashe mu ya kamata mu shirya domin yanda suka je nan sa yanda ba a kira su ba yanda ba su nema ba wani lafiya shi lauma wani an kwanta ne daga barci ya miki wani an hira da shi wani kawai dan ciwon kai ne wani dan zazzabi ne wani dan ciwon ciki ne shikenan lokaci ne inna ajalallahi idza jaa la yu'akhiru sa'atan wa la yastaqdim ajalin Allah idan ya zo ba a jirkita ma ba wa daidai sa'a guda ko daidai minti guda haka kuma idan bai yi ba a jirkin ba a gaggauta ma ba wa a ce a zo ka cika barna ko kin cika barna ka za a Allah zai kyale kai da abin da gaza ma to kun ga ga dama su ba same ta ba mu da Allah ya sanya muna da raye to wannan damar ni profite da kai ni kada mu wasa da ita ta yi muwa ko ni ko kai ko ke ko su ko ta yi muwa ramadan mu ne na ƙarshe ba za ka sake wani ramadan ba domin wasu baran sai da aka gama da su wannan da su aka fara ba ƙarasa ba wasu da su aka ƙarasa wasu bayan sallar ana murna suka ce gagarun su to saboda haka ina ciki kana ciki kina ciki Allahu a'lam ashe ni kokari ni kokari mujajirce sai Allah ya sanya Allah ya karba kuma ya kasance ramadan mu ne na ƙarshe kaga fa ni'ima fa biha fa ni'ima kamar ni malam babu yake taka kar muta yake saka kaga kada yake saka alhamdulillah abinda ake bukata ka samu rahmar Allah da gafarar Allah domin ita wannan tafiya dole ne sai an je ta to amma ba zuwan bane ba ni aka tanada to sai kasance alhamdulillah Allah ka tsarkaka daga Ramadan ka fito daga Ramadan Allah ya gafarta maka Allah ya karbe ka kaga abinda ake bukata da shi domin ko da wace da sai an je to ya kamata a ce mun shirya ma wannan Ramadan in Allah ya kaddara shi ne namu na karshe fa ni'ima Allah ya karba mana kuma alhamdulillah mun dace in kuma a daraban kuma zan mu sake wani to duk wanda ya zo mu dinga mishi irin wannan shirin har dai lokaci ya zo domin dai diyan da ake diyan da dare da yini suke zuwa suna dawowa to fa kullun tafiya ne ake da kwanukan mu muna murna dare ya in wayi gari a gobe za a bani kaza jibi za a bani kaza ashe kuma kwanukan mu ne ke kariya kullun tafiyar dare da yini kwanukan mu shirece ne ake mana yanzu kullun saras ne garajiya da yau gara yau da gobe mara kullun tsakura ake kullun tsakura ake abinda ake tsakuran shi kwakwa wata rana ku siya kare haka malam Bahaushe yake cewa zara daya baya barin dare duk komai yawan sa inda ana zara wata ran sai an zo an tarda babu to matukar ana doka da dare yana tafiya yini yana fitowa to har kwanukan mu ne suke raguwa saboda haka koda mun tsallake na bana na baɗi na baɗin baɗaɗa baɗin baɗaɗa da wata rana wata baɗin da ke ta zo to kullum menene babban al'amarin me amfanin nasiha mu yara mu shirya kyakkyawan niyyar mu kuma sai Allah subhanahu wataala sai mana mu wafaka sai mu dace na hudu mu kulla himma ta gaskiya niyya ta gaskiya akan cewa za mu ribanci wannan wata za mu ribanci wannan rayuwa ta mu za mu ribanci wannan lokaci na Ramadan za mu ribanci shi da ayyuka na kware domin duk wanda ya gaskata Allah subhanahu wataala to Allah zai taimake shi akan abin zai taimake shi akan da'asa akan cimo gurinsa in har da gaske abin da ka faɗa to wallahi Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka kuma zai sauƙaƙa maka wannan alheri hanya ta samu wannan alheri domin Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku kasance tare da bayi masu gaskiya saboda haka ashe mu sanya miniya da gaske muna so he mun ribaci wannan Ramadan din sai mun kwashi wannan albarkokin da alkhairi da suke cikin wannan Ramadan din miniya ta gaske akan jan mu jajirce mu tsaya mu yi aiki na farai mu ciyar da masu azumi mu bada mu yi sadaka mu taimaka mu kyautata niyyar mu in ko muna so sai mun tsara mana sai mu yi program kai tsari kai barnamiji yaya ya kamata in tsara kowane ne ɗaya na Ramadan tun daga yin as-suhur har ya zuwa faduwar rana yaya kamata in shirya ma wannan Ramadan me ya kamata in yi daga bayan nayi suhur me ya kamata nayi ma'ana ne in tsara ma kaina ina ya kamata in yi sallar tarawih ya kamata in dora ma kaina niyya ta ƙorai Ramadan din nan bana idan ya zo zan yi sallar tarawih a bayan liman tsawon watan gabaki daya ba tare da nayi jinkiri ba kuma zan tsaya a bayan liman har sai liman ya salamce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya salla a bayan liman har liman ya salamce bai gudu ba to za a rubuta shi cikin waɗanda suka yi kiyamul dana ga baki daya ma'ana ne an karba maka matukar mutum ya tsaya a baki bayan liman bai gudu ba har liman ya salamce bai yi wata kasala ba ko jinkiri ba a bari sai an fara an dan rabi an yi karatu tukwa wa an kusuwa ma'ana bai ma Allah dabara da wayo ba sak to insha Allah yana da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a rubuta mutum sunan yayi kiyamul daren gabaki daya to kaga idan mutum ya ma kanshi alƙawari kama kanka alƙawari ko kima kanki alƙawari tarawihin bana a Ramadan insha Allah ba raka ɗaya da zata fice ni kuma a bayan liman zan yi ta kuma kai kokari ka cika wannan alƙalin da gaske kake to sai Allah ya kama maka ya taimaka maka akan wannan aiki na da'a kuma ya hore maka sa'annan kuma idan nayi suhur karatun alqur'ani juz'ino zan karanta izhino zan karanta sabkano ya kamata in yi a cikin watan Ramadan din nan tun yanzu ya kamata kama kanka program istighfari kafano ya kamata in yi a wannan yini mana mutum ya dauki yini guda daga buɗe sahur zuwa buɗe baki ko zuwa wani sahur din kenan wani program na shirya ma kaina ina zai sallar tarawih sa'annan kuma nayi alƙawarin tarawih ba za ta fice ni ba karatun alqur'ani izhino zan karanta ko juz'ino zan karanta istighfari kafa nawa zan dinga yi tasbihi kafa nawa zan dinga yi haylala tahalili kafa nawa zan dinga yi yaushe ya kamata in zamna in dinga addu'o'i na in kaskantar ga Allah in fada wa Allah bukatoci na da neman abubuwan da nake tsari in roƙa ma ayyana in roƙa ma mai gida na in roƙa ma dangi na in roƙa ma iyaye na in roƙa ma kaza yaushe ya kamata in wannan addu'o'i mana mutum ya tsara ma kansa waɗannan abubuwa kuma sa'annan ka girmama wannan alƙawari kai da kai kenan mutum yayi program din yini da dare gabaki daya to haka yau ka ciki na yau to na goma mi zan ƙara to matukar mutum ya gaskata Allah kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kunu ma as-sadiqi in ka gaskata Allah da gaske ne kuma Allah zai taimaka maka kuma zai hore maka hore miki lokacin nan Allah cika maka burinka ma'ana ya kasance dai mun kyautata niyya ta ƙwarai saboda haka kenan ya kamata ɗan uwa mu shirya. Na biyar, ta'allumu ahkamu siyam wa tafaqqahu fiha. Ashe wannan wata, watan nan da yake da wannan albarkoji da wannan falala, ashe bai kamata mu bar shi kirazi ba, mu nemi falalar akan jahilci. A'a, wajibi ne mu nemi ilimi, ilimin hukumce-hukumcen azumin, sanin kabli da ba'adi, cikin shi da logarsa, miye in ne zai bata mu azumi, miye in ne zai samu alheri, miye zai taimaka mu. Saboda wajibi ne akan mumini, ya wajibi ne akan dukkan kowane mumini, namiji ko mace, ya bauta wa Allah akan ilimi. Kada mutum ya ma kansa uzuri da jahilci, ce a ayu bakaken kai ne, ai su malamin su ustaz su ne farar, a'a, kai ma ka zama daga ciki, babu wanda Allah ya hana. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kama kafa hujja, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Allah ya ce mun aiko a kowace al'umma, mun aiko mata da manzo, manzon nan kuma dan ya isar da sakon Allah, a bauta wa Allah shi kadai, kada a hada shi da kowa. Ku wannan bautar kuma a yi ta a bisa ilmi ala basira, kada a yi ta a jahilci. Duk wanda ya bauta wa Allah akan jahilci ya cutar da kansa, domin kakwabsa Allah ba zai karba ba. Saboda haka ka nemi ilimi, ya zaka sabuke wannan farali, wannan wajibi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faralanta akan bayinsa. Yana daga cikin waɗannan wajibai da farala shine wannan azumi. Saboda haka ya kamata kowane musulmi ya san mas'aloli na azumi da hukumcen na azumi kafin azumin ma ya zo, domin azumin ka ya kasance ingantacce, lafiyayye, karɓaɓɓe a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana faɗa cikin alwadan ta fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika. Allah ce fa'alam, ka nemi sani, ka nemi ilimi, ya kai bawa yake baiwa. A lokacin da ka nemi sani, ka nemi ilimi, za ka gane cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai. Kuma sa'an nan za ka gane neman gafara zunubai, cewa Allah yana gafarta zunubai komin yawansu. Saboda haka nemi ilimi, kada mu yi abu akan jahilci. A wata ayar ma Allah ya kita wa qur rabbi zidni ilma, Allah ka ƙara min ilimi, ka ƙara min sani da fahimta. Anas bin Malik, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Neman ilimi wajibi ne, tilas ne, ba shawara bace ba, akan kowane musulmi, namiji ko mace, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka san ilimin yadda zaka bauta wa Allah, kada kai abin akan jahilci. Duk abin da zaka nemi kai tambaya, ka sani abin da zaka yi shi ala ilmin wal basira. To a lokacin zaka samu wannan lada, zaka samu sakamako a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na shidda shi ne at-taubatu sadiqa, tuba na kwarai, tuba na gaskiya, mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu shiga Ramadan. Saboda haka mu fuskanci Ramadan da kyakkyawan tuba daga dukkan miyagun ayyukanmu, kuma tuba na gaskiya da dukkan zunubai da dukkan saban Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ya shafi shaye-shaye ne, sai da miyagun ƙwayoyi ne, shan miyagun ƙwayoyi ne, zinace-zinace ne, saban Allah ne, sata ce, ma'ana duka waɗannan abuwa ƙarya ce, gulma ne, cin naman mutane ne, duk watsar da su. Saboda haka Ramadan lokaci ne na karɓar tuba, mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan baka tuba ba a Ramadan, to a yau ce zaka bu? Sa'annan kuma kada mu kuskura mu shiga Ramadan muna da gaba da kiyayya ta junanmu. Mu yi kokari mu yafe wa junanmu, mu gafarta wa junanmu, domin shiga Ramadan da gaba da kiyayya da hasada da ƙetar juna asara ce zaka ma kanka, asara ce zaki ma kanki. Kada ka biye wannan karin magana na malam Bahaushe, da karin magana ne shedai ke zamtu, ce kowa cito da miya sha, ai ni kaman ni wane mun kaza wace ta mun kaza ai za ta gani za ya gani ai ni bazan kyale ba har abada bazan wannan ba dabi'a ce ta musulmin kware ba wannan dabi'a ce ta arnanci mutun yace ba zai yafe ma dan uwansa ba har abada wallahi wannan ba dabi'a ce ta kware ba duk wanda yake da wannan dabi'a wallahi kai kokari ka gyara ka tuba zuwa ga Allah duk wanda take dabi'a nan kai kokari da tuba zuwa ga Allah ka sani in kika shiga Ramadan ka shiga Ramadan kana gaba da dan uwanka kina gaba da yar uwarki to hukin toshe hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala zai karba miki ibadata ki annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mun karanta wani hadisi mun sha mai bidawa cewa ana karbar ayyukan bayi a ranar litinin da alhamis ma'ana ana fasasiyon tsakanin mala'iku waɗannan su zo su karbi ka aikin waɗannan su tafi waɗannan su tafi idan aka yi wa Allah ayyukan bayi Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta ma duk wanda ya kasance baya shirka ga Allah duk wanda a cikin aikin shi babu shirka ba zuwa gidan boka ba zuwa gidan dan duba ba zuwa gidan malam tsubbu ba zuwa gidan gobe da nisa ba zuwa gidan yancin kare babu kaza da sauransu babu shirka babu saban Allah subhanahu wataala to Allah yana subhanahu wataala zai gafarta annabi sallallahu alaihi wasallam kai kausi waɗanda suke gaba su ne Allah zai ce urku haza ma'ana ku dakata ku jirkita ma waɗannan a dan ba su lokaci ko za su yi nadama su yi sulhu su gyara manzo Allah ce fiyayyen su shine wanda fara zuwa yayi ma dan uwan sallama ko ta fara ma yar uwa ta sallama ta zubar da makamai to sai Allah ya karba to ina da ilimi ki gama aiki da wahala ki a gine da azumi ga karatun Qur'ani ga tarawih da sauransu amma ku je wajen Allah a watsar miki da aiki saboda gaba aikin banza kawai shedan ya sanya wa mutum girman kai ne malam Bahaushe ya rawa nan tsiya ke har abada tsakaninki da wacce ko har abada tsakaninka da wani har abada baka dai ba ina da ilimi wutar masifa ce wannan kin fi fifita duniya akan lahira duniyar da bata wuce 60 na au 70 ba manzo Allah ya ta wannan shekara 60 ko 70 kadan suke ficewa akai duka ki waji zubar da aikin ki na alheri wanda kaji ba rayuwar kabari ma ta fita rayuwar duniya ba yanzu a kabari akwai mutum mai shekara 500 yana kwance yana jiran ka kuma ka zo ku tafi da shi za a yi alƙiyama akwai yana nan a shekarar shi 1000 akwai mai 5000 akwai mai 10,000 a cikin kabari amma a duniya ka taba ganin mai 100 shekara 500 to kuma tsayuwar lahira na lahira alƙiyama ita kuma tafi haka akwai tsayuwar za a yi 50,000 ma in an je aljanna ko wuta ita kuma rayuwar ta har abada to ba mutuwar ga baki daya to akwai ɗan rayuwar duniya ba wuce ba 60 au 70 ka bata ma kanka rayuwar lahira mutum ya ce wai kamar da kunyar duniya ga har ta lahira wa iyasullah wa iyasullah kalmat kaburat kalmatun takhruj min afwa wannan kalma ta yi muni wallahi masu faɗin wannan magana da su san ta ce da wanda kunyar duniya ga har ta lahira wannan kalma ta yi muni kafirci baka san lahira ba aka dan kankanan rayuwa ka bata ma kanka rayuwar lahira ma'ana kamar mutum ne bai ce a jiya mishi dadi a bashi tuwo da dama duk abin da yake bukata sati guda amma a mishi azaba ta wata guda da an da zaka kace mahaukaci ne to irin ka ne fa wannan mutumin da ya bibita rayuwar duniya akan lahira ita rayuwar lahira ba ta da adadi ita har abada ne kuma jin dadi ne na har abada in wuta ce kuma wuta ce har abada ita kuma duniyar karewa take rayuwar kabari ma ta fi ta yawa kene ya kamata mu gyara mu sulhu da junan mu yafe wa junan mu gafarta wa junan mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ai uwa musulmi lokaci ya ja za mu kwana akan wannan gaba insha Allah kenan gobe sai mu tashi akan ta gaba ta shidda insha Allah da fata muku ta daidai Allah ta rahmu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatotin na alheri Allah ya biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya ta ba mu ikon binta ka nuna mana kariya cika ba mu ikon guje mata fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta da sadaka farko na tube leka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.